الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine wanda ya hada mu wannan rana ta talata yau da biyu ga watan Juma'adul Ula hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1440 daidai wanda ya dace da 8 ga watan 1219 wannan darasin namu na yau kusan mun to ma shi rana ita yau lokaci mun halin nasa muna kan hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda babu fardi sadaqatul fitr wanda aka ce annabi Umar radiyallahu anhuma an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa kare ce farada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zakatul fitr manzo alaihi salatu wassalam ya farlanta zakar kono mun yi bayani cewa wannan kalma ta farada malamai sun yi mata fassara biyu ko dai mu ce farada shine aujaba saboda ainihin wa'ansu ayoyi da suke nuna cewa idan aka ambaci farada ana nufin wato farlantawa ko kuma farada ana nufin kaddara an gurguje kamar yadda bayani ya gabata wanda suka tafi akan cewa farada ana nufin wajibi kamar hanafawa da zahiriya so suna ganin cewa zakar kono wajiba ce to amma mafi yawan malamai wanda suka tafi akan cewa ma'anan farada shine kaddara gurgujewa to suka ce sunna ce wacce take mu'akkada to shine aka ce zakatul fitr zakka ainihin ta buɗe baki kalma ta al-fitr wannan malamai sun yi mata fassara guda biyu amma fassara mafi dacewa ita ce guda ɗaya wasu suka ce wannan al-fitr mushtaqqun min al-fitra al-fitra shine asalin khilqatul insan wama jibila alaihi mundu wuladatihi kamar yadda dai take da kullu mauludin yuladu ala alfitra duk wani abin haihuwa ana haihuwarsa ne a bisa tsari na addini to wasu suka ce nan ana nufin alfitra shine akan yan adam a matsayinsa na yan adam alfin aka farlanta musu wannan ko a gurguje musu to amma wasu malamai wanda shine ra'ayi mafi rinjaye suka ce wannan alfitr nisba ce zuwa ga kammala azumi domin alfitr a wajen mai azumi guda biyu ne akwai alfitr bi ma'ana idan mutum ya kai azuminsa yayi bude baki za a ce afṭara ṣā'im kamar yadda hadisi yake cewa idza aqbala al-laylu min hāhunā wa adbara an-nahāru min hāhunā faqad afṭara ṣā'im idan ya zamo dare ya kullo daga nan rana kuma ta ba da baya daga nan to kawai shikenan lokacin bude bakin mai azumi ya riga yayi kun ga anan abin da yake nufi ajiye azumi ko kuma shan ruwa yayin da rana ta fadi to sannan kuma al-fitr ana daukar sa ma'ana ta biyu shine idan an kammala azumin gabaki daya shi yasa ake cewa wato idul fitr ko kuma a ce wato ainihin salatu idul fitr sallar idi na kammala azumi domin a lokacin da waye gari yayi na ganin watan Shawwal to kowa da kowa ya riga ya ji azumi to wannan ma'anar ta biyu ita ce ta firin jayi a wajen malamai saboda ka an danganta ta da wannan lokaci aka ce sa'an min tamrin sa'i wanda yake ainihin na dabino mu ambata cewa at-tamr shine dabino lokacin da ya zamo ya bushe aw sa'an min sha'ir ko kuma sa'i na sha'iri bayani ya gabata cewa da al-burru da ash-sha'iru da as-sultu da al-alasu da alhintatu da alkamhu duk alkama ce illa iyaka kawai zaka samu bambance bambance wata ka ganta ja wata ka ganta yalwa wata ka ganta dogaye wa insu kuma irin gajejjera shi yasa wannan jinsin da aka faɗa mu a wajen malamai suka ce baya halatta ayi tafaduli a wajen wato ainihin musanya ko ciniki misali yanzu da gero da dawa ba jinsi ɗaya bane ya halatta idan kana da buƙatar gero kai kuma dawa gare ka ka ce wa mai gero da Allah ga dawa kai baka gero ce to gaskiya sai dai ka bada dawa kwano biyu sannan ya baka gero kwano ɗaya a musulunci ya halatta saboda ba jinsi ɗaya bane to amma ba zai yiwu ba ka ce shinkafa wacce muke kira daga baho sai tukunya ta gwamnati ko to ba zai yiwu a ce ai tunda ita dama wata tatacciya bace an gama tsautace ta to a bada kwano ɗaya ita kuma ta mutu ita tudun wada ko ƴar kura ko kuma a ce ma ai ita wannan ma koma da ba ce a kasuwar ma ba ta wuce naira 400 ita kuma wata 700 a'a duk sunan ta shinkafa baya halatta koda tafi a fifi ta waccan da waccan sai dai a tafi a sayar da waccan in yazo a zo da kuɗin kuma a sayi wannan kamar yanda kun ga da gero da maiwa shi ma duk jinsi ɗaya ne baya halatta ita fadili to amma kun ga tsakanin alkama da shinkafa ya tafaduli domin alkama daban shinkafa daban to haka nan waɗannan guda biyar da na zana baya halatta ya tafaduli ta fuskar ainihin musanya ko sayayya a cikin su kuma inda zaka zo a ce a matsayin ka na manomi a ce ka noma wannan jinsin guda biyar wannan yayi kwano 50 wancan yayi kwano 50 wannan yayi 50 wannan yayi 50 wannan yayi 100 gabaki ɗaya zamu ce zakata waje ba duk da cewa ta fuskar sunaye daban-daban amma kuma jinsi ɗaya ne ina fata mun gane to shine yake cewa alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa was saghiri wal kabiri min al muslimin fa zahiriya da wa'ansu sun ce ita wannan ala akan babin ta yake ma'ana alal abdi dole ne bawa ya zama ya bada zakka shi da kansa aka ce to ai bawa baya da mallaka suka ce dole mai gidansa ya daga masa kafa ya je ya nemo abin da zai yi ainihin zakatul fitr da shi wal hurri da kuma da wal zakari da kuma ainihin namiji wal unsa da kuma mace nan ma da hanafawa da zahiriya tal imam sufyan as-sauri to sun tafi akan cewa ita mace ita ce wajibi ta fitar wa kanta da kanta mijinta ba zai fidda mata ba zai fitar wa bawan da ta mallaka ba sai dai idan an yi rashin sa'a ta zamo titiritin ta take ba ta da shi to wannan sai miji ya fitar mata dan sun ce wannan ala babiha to sannan wasagir da shi ma karamin yaro shi ma suka ce wannan ko da ke ma ra'ayin jumhurin malamai ne suka ce idan yaro karami ya zamo mawadaci to ba lalle bane ba ubansa ya fitar masa da zakatul fitr kawai a fitar masa a nasa wanda zai mamaki to za a sami yaro mawadaci ai mun faɗa so da dama cewa larabawa suna da wannan tsarin wanda mu ba mu da shi su ana haihuwar yaro to irin gudunmuwar da ake kawo wa mace ta haihuwa dama kawai yaron ake kawowa wasu masu hali sai ga an kawo irakumi na yaron ne wasu kawo kaza wasu kawo akuya wasu kawo tinkiya wasu ma su kawo wani amfanin gona to wannan abu za a dinga ririta masa a dinga ririta masa wani ma kafin a ce ya kai lokacin yayi a cikin shekara biyu na ina tabbata muku ya kudance to lokacin da zai zamo saurayi baya bukata sai an masa karo ai masa aure ladan noma baya da wannan bukata saboda kawai shi ma sai dai yake maka wani a wannan lokaci to irin wannan shine gano sauri da ainihin Abu Hanifa da wasu daga cikin malamai suka ce zakatul fitr din sa wannan ba kan babansa bane ba akan sun shi zai fitar shi da kansa ma sai a fitar masa a dukiyar sa wal kabir da kuma ainihin babba minal muslimina daga musulmi to nan da aka ce minal muslimina ana nufin waɗanda za a fitar wa zakkar ko wanda za su fitar kafin sannan mun ce wannan alal abdi jumhurin malami sun ce wannan ala din ma'anar ta an kenan anil abdi wal hurri wal zakari wal unsa ma'ana za a fitar mu waɗannan jinsuna kenan waɗannan da aka zana aka ce za a fitar musu jumhurin malamai sai suka ce asali ana magana da iyayen gidansu ne ma'ana waɗannan mace da bawa da ƙaramin yaro da macen gida to ana magana da wanda yake mai gidansu shine duk da cewa an ce wato su aka ambata amma an nufi mai gidansu shine ai nufin zai fitar musu wannan shine abin da jumhurin malamai suka ambata cewa ai nufin yadda ciyarwar su yake wajibi akan shi mai gida to haka fitan musu da zakkar kono yake ai nufin akan mai gida din to nan da aka ce minal muslimin wannan da me yake ta'alluki yana da alaka da waɗanda za a fitarwa ko ko yana da alaka da wanda zai zama ainihin a sun fitar Imam Malik rahimahullahu ta'ala yace shi dai mafi kyawun abin da yaji a wajen malaman sa wanda za a fitarwa zakka sune wanda duk hidimar su ta zama wajibi akan shi magidanci kenan za mu ce da ƴaƴan da ya haifa wanda ba su kai manzalin balaga ba da matansa da bayin sa Maliku yace bayin nan ko su zama wani hidimar yau da kullun a gida ko kuma na sayarwa ma'ana wanda yake zai sayar da su sannan suna nan ko ba sa nan kuma bayin nan ko bauta bawa kinni ko mukatab ko mudabbar ai duk kun san wannan islahi idan ka ce mukatab shine wanda aka rubuta masa fansa aka ce je ka kawo kaza daga nan ka zama da to sai ya zama yana tafafutuka to har yanzu dai fihi sha'ibatu abin al'ubudiyya har yanzu dai wato ainihin akwai wani sofa ne da wani digo na bauta tattare da shi shi kun mudabbari shine wanda mai gidansa yace anta hurrun an duburin minni ma'ana mai gidan yace da ya mutu ya zama da to wannan duk lokacin da ya sallah bai daga hannu yace Allah ya karbi ran mai gidan nan nasa a kwarai da gaske saboda ai kaga da ya mutu shi ya riga ya samu yaci to Imam Malik yace duk waɗannan gabaki ɗayan su mai gidan su zai fitar musu sannan waɗannan da aka zana din yace in dai musulmai ne to kenan ashe minal muslimina daga waɗanda za a fitarwa to amma akwai ra'ayin da dama daga cikin malamai irin su Afa ibn Abi Rabah irin su Ibrahim an-Nakhai hatta ma irin su Umar ibn Abdul Aziz da sauransu su sun tafi da kuma ainihin babin nan zahiriya da ma Hanafawa su sun tafi akan cewa in dai bawan mai gida ne ko ba musulmi bane bai fitar masa domin ita fitarwar da mai gidan ake magana ba da bawan ake magana ba saboda haka kenan ya fitar masa da Abdullah dan Umar ya kasance hatta bayin sa waɗanda ba musulmai ba yana fitar musu suka ce domin hikimar anan shine wadata talakawan gari idan mutum na da bayi 10 misali sai ya zama 7 daga ciki musulmi ne ko kuma kadara 5 musulmi 5 ba musulmi ba to kaga idan ya takaita fitarwan akan musulmi zai fitar da kwano 5 ne kan kwano 5 suna nan a jihunsa amma idan yace zai fitar musu gabaki ɗaya to waɗansu talakawa za su amfana da wannan kwano 5 din saboda haka suke ganin cewa ita wannan minal muslimina tana da alaka da masu fitarwar ma'ana in dai ku da za ku fitar ku musulmi ne akan haka ko da matar mutum ba yahudiya ce ko ba nasariya ce a ra'ayin wayancan malamai da na faɗa ra'ayi na biyu za a fitar mata amma a ra'ayin Imam Malik da Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal da sauran jumhurin malamai suna ganin da bawan da ba musulmi ba da matar da ba musulma ba ba yahudiya ko ba nasariya ba za a fitar musu ba ina fata mun gane amin sai ce wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila as-salah to kuma manzo alaihi salatu wassalam ya umarci a fitar da wannan kafin fitar mutane zuwa sallar idi ya inganta hadisi manzo alaihi salatu wassalam yana cewa wanda duk ya bayar da zakkar fidda kai kafin a fita sallar idi fa hiya zakatun aw wata riwaya sadaqatun maqbula ta zamo zakka kalbabbiya ko kuma sadaka kalbabbiya wanda kun bai fitar ba har sai da aka dawo daga masallacin idi to fa hiya sadaqatun min sadaqat sadaka ce kaman sauran sadakoki da za a ba miskinai da yanifin mabukata kenan wannan kenan ana magana akan mutumin da yake da iko ya fitarwa shi kaman wanda ba shi da iko inda za a ce yanzu kai ka ba da baya ka tafi idi dama kai gida kwano ɗaya ka bari shi za a yi abincin rannan to ka ba da baya sai wani ya kawo maka buhun shinkafa ɗaya ke kwano 40 ma'ana mutanen gidansa mutum 40 ne ya fitar ya kawo maka kana dawowa daga idi sai ga buhu a jingine kace kai wannan fa sai ka ce ai daga gidan Alhaji Wani aka kawo aka ce zakafin da kai ce sai ka ce madalla alhamdulillah kai anan ba za ka fitar ba tun an dawo daga idi kaga sabanin inda kana nan kana shirye-shiryen fita idi kai abinda ka wayi gari da shi mukaddara a ce kwano uku kai kuma da kai da iyalan gidanka kun kai ku bakwai to sai zama ka ware abincin wuni sai zama kwano uku ya rage to sai gashi an kawo maka kwano 10 ko 15 to kaga anan kai ma sai ka fitar kafin ka tafi idin nan sai ka lissafa abin da ya rage gibin da ya rage idan ku bakwai ne yanzu kana da kwano uku to sai ka ɗebo kwano hudu sai ka bayar alifin sai ka bayar shikenan sai a je a ba mabukata ina fata mun gane to sai babi na gaba yace babu sadaqati qabl al-eid babi da yake magana na zakatul fitr kafin sallar idi an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من كسنتي منا فتر وألوكة منذ عليه الصلاة والسلام يوم الفطر لا ننقرم صلى صاء من طعام صاء لين أبنتي سيتي وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر كما da sha'ir da zabib da kuma tukui da dabino sun kasance su ne abincin mu to kenan wannan jerin abubuwa da aka ambata guda hudu na farko da yake cewa sa'an nan ta'am sa'i na abinci to nan sai cewa kana ta'amana ya zama mu abincin mu ash-sha'ir shine alkama والزبيب da busasshen inabi wal aqid da kuma cikui wat tamr da dabino wannan haka yake a wannan riwayar amma a wata riwaya sa'an min ta'am aw sa'an min tamrin aw sa'an min zabib to kaga idan aka ce sa'an min ta'am kuma sai aka ambaci dabino aka ambaci zabib ko kuma aqid kenan ashe ta'am daban wa'ancin sauran daban to sai suka ce idan aka yi ta'abiri da cewa sa'an min ta'am to sannan sai aka jera wa'insu abubuwa to ta'am din nan ba raba ɗayan biyu alkama ake nufi su kawai idan aka ce ishtari liya ta'am kawai ana nufin ka je ka auno alkama kun san mu ma yanzu a wajen yara to daban abinci daban ko yanzu yaro idan aka yi towo a gidansu aka ce an yi abinci sai ce a ba a yi abinci ba towo ne aka yi ko kuma inda zai ci towo a ce masa ka ci abinci sai ce a shi bai ci abinci ba kawai da ya ci towo to haka su larabawa a wannan lokaci suka ce tsa'am suna nufin cewa ainihin alkama to wannan dangogi da aka zana ba wai ana nufin iyakancewa ba a'a kawai buga misali ne ko kuma bayanin abinda su suke da shi a wannan rayuwar ta wannan lokaci shine daga sha'ir da zabib da aqid da kuma ainihin tamr to kin za ku yi mamaki ku ga cewa ya aka ce babu sadaqati qabl al-eid wanda ya kamata hadisin da yake sama ku ga cewa shi yazo karkashin wannan tarjumar to min yanzu daga wannan daga farko har karshen wannan da muka ambata ai babu bayanin fitarwa kafin sallah to wanda suke da Sahih al-Bukhari kamil za su ga ainihin hadisan da aka karasa wannan babin da su a kowanne suka ambaci a tafiya masallaci kamar shi wancan hadisi na sama ina fata mun gane to hadisi ko babi na gaba yace babu sadaqatul fitr al-hurri wal-mamluk babi da yake magana dangane da ita zakka ta kono akan da da kuma wanda ya zamo an mallaka annabi umara radiyallahu anhuma qal an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa kala yace farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sadaqatul fitr manzo alaihi salatu wasallam ya farlanta ko kuma ya gurgaje da karkono sa'an min sha'ir kwano daya na sha'ir aw sa'an min tamrin ko kuma kwano daya na busasshen dabino ala sagiri wal kabiri wal hurri wal mamluk wa'annan gabobi kaman hadisin da ya gabata a can hadisin farko ko dai idan mun ce ala akan babin ta take to shine ra'ayin malaman da muka ambata musamman zahiriya da makamantan su in mun ce kuma ana nufin an to shine ra'ayin mafi yawan malamai kuma yanda ambata mana zakatul fitr babban abubuwa da ya kamata mutum ya kula da su ya fahimce su gabbai ne guda biyar wa'ansu sun fito a cikin wa'annan hadisai wa'ansu ba su fito ba na ambata mana cewa babban abin da ake so ka fahimta ka rike shine na farko wa zai fitar da ita sannan suwa za a fitarwa sannan a me za a fitar sannan gwargwadon me za a fitar sannan kuma a wani lokaci za a fitar to idan mun dauki gaba farko anan cewa suwa ne za su fitar ma'ana suwa ne za su fitar da zakatul fitr bayani ya dan gabata a cikin karatu cewa shi magidanci shi ake magana da shi shine zai fitar da zakatul fitr ra'ayin mafi yawan malamai wa kansa da matansa da ƴaƴansa da bayinsa kamar yadda Imam Malik na ambata maganar sa yace hatta bayin sayarwa to dole ne mutun ya zama ainihin ya fitar musu to akan haka duk wani wanda ya kai matsayin saurayi a gida ya kai shekaru na balaga to mustahabbi ne idan babansa ya fitar masa amma inda babansa zai bai fitar masa ba kada ya dauka an yi masa laifi kamar yanda dan karin kumallo ba da ake kawo alfarma ce ake masa eh kware da gaske karin kumallo da abin kakkaba ta rai kazo kana ta wato abiyawa kana ta wato fuskar shanu ba gama abinci da wuri ba a'a wannan alfarma ce ake ai ba kamar makota ne a dan bika musu yawa ya kamata ka san da wannan yawa kware da gaske kakkace wai garau ne to ai kai da ake alfarma ai wanda ake ba zai ce wai gutsure nan ba kawai sai dai ka karba kawai shikenan kai godiya ga Allah to akan haka shi magidanci shi ne ake magana da shi sai dai ra'ayin da na faɗa na Sufyan al-Thawri da shi da Imam Abu Hanifa Sufyan al-Thawri shi ma daga cikin manyan malamai ne kusan a cikin malaman hadisi da aka ce Sufyan aka yi shiru ana nufin al-Thawri domin suna cewa jabalun min al-jibal ya ma girmi Imam Malik dan Malik ya rasu 179 shi kuma 161 ma ya rasu akwai Sufyan ibn Uyayna shi mutaakhir ne akan Sufyan al-Thawri dan shi ya rasu 198 kaga tsakanin su zaka ce wajen shekara 30 da kusan 7 ma tsakanin su ta fuskar rasuwa to saboda haka shi Sufyan al-Thawri shine ainihin yafi nauyi sama da Sufyan ibn Uyayna to saboda haka shi yana ganin kamar da bayani ya gabata cewa yaro mawadaci da mama ta gida wacce take da wadata to su ne za su fitar da zakatul fitr din su a ajihun su kuma hatta malamai na zamanin da dama sun ba da shawarar cewa mata da suke da shi tunda wani abu ne na falala su daure su fitar su da kansu din samu ainihin wannan falala din shi addinin musulunci kullun ya fi so ka dinga dan yin hoppasa kana dan kazar a wajen samun lada to wannan kenan ana magana ga waɗanda za su bayar to su wanda za su bayar din nan menene geji na yanayin abinda sai sun mallaka su bayar ra'ayin mafi yawan malamai shine ra'ayin Imam Malik ra'ayin al-Imam Shafi'i ra'ayin al-Imam Ahmad ibn Hanbal da sauran malamai suka ce in dai magidanci ya mallaki abincin wuni daga safiya zuwa yammaci na ranar karamin sallah, to duk abin da ya tsoro a kai wani a cikin zai fitar da zakatul fitr. Misali yanzu idan a gidanka ku biyar ne, sai ya zama an wayi gari da kwano uku rakin, to kuma kwano biyu za su ishe ku, ko kuma kwano ɗaya, muƙaddara kwano ɗaya zai isa daga safiyan nan zuwa yammaci, to kenan wannan ragowa kwano biyu sai a fita wa mutum biyu, saura kuma ya faɗi a kansu. Wannan shine ra'ayi mafi yawan malamai. To amma su Hanafawa suna ganin cewa a'a, ai ita zakatul fitr dole ne sai idan akwai wadata, har ma akwai kaulin cewa sai mutumin da ya zama akalla ya wayi gari da dirhami 20. Ya kana dirhami 20, dirhami 20 kamar dinari biyu kenan. Dinari biyu akalla yanzu ka iya cewa wajen 120. To saboda haka in ka wayi gari da su a wajen Hanafawa, to mu dai Malikawa ne ba Hanafawa ba, dan kan ma ka je ka sha muke ka ci ai ka ji fatawa. Yawwa. To saboda haka kenan ra'ayi mafi rinjaye shine in dai aka ware abincin wannan wunin, to duk abin da ya ɗoru ya zama za a bayar da shi a matsayin zakatul fitr. Gaba ta farko kenan. Gaba ta biyu ita ma mun ɗanyi bayani a kanta. Suwa za a bayar a mamadinsu, su ne wanda muka faɗa matan aure da yara da ba su balaga ba, da bayi da ma sauran masu hidimar gida. Amma abu ne wanda yake mustahabi ne kuma ja'izi ne, kama fitar wa wanda ba baka da alaka ta jini da shi, ba ma gidanka yake ba. Misali za a ce akwai wani gida na ɗalibai, gida ne na almajirai, yana da kyau abin lada ne, ka zo ka ce a kirgo almajiran gidan nan mutum nawa ne, a ce su goma ne, ka ce to za ka fitar masu da zakatul fitr. Aiki ne wanda yake alifin na lada, kuma ya halatta duk da ciyar da su ba wajibi ba ne ba a kanka, sai dai kawai abin da muka faɗa na waccan magana ta khilafin jumhur. Gaba ta uku, a me za a fitar? A me za a fitar? Magana ingantacciya shine mafi rinjayen abincin mutanen gari. A kan haka kun ga mun ambaci cikui. Cikui yanzu mu a wajenmu ba za mu ɗauke shi abinci ba. To ko da abinci ne ina ji ba za ka iya fitar da shi ba, saboda yana da tsada gaskiya sosai. Za ga ƴan leda an ce 500-300. Yanzu da binu ma ina jin sai wani da wani zai fitar da zakatul fitr da binu. To za ka ji kwano an ce mai kyau 2000 ko ɗan tsaka tsakiya 1500. To kaga za a ga ga masara, ga gero, ga shinkafa, abin da ya fi sauki. Almuhim ko da gari ne ka zo ka ci ko kwano ka bayar yayi, kai yanzu inda za a ce ma ka wayi gari a shago kake kana so ka bayar, to ka je ka siyo ya sunanta irin taliya dogayen nan, sai ka karairaya ka karairaya. Idan ka karairaya su ba wai zarau zarau din ba, ka karairaya su suka cika kwano, shikenan in ka bayar zaka ka tayi. Saboda haka dai duk abin da mutanen gari suke ci idan ka bayar da zakar wannan yayi. To dai wa za ka ji wasu suna tsanantawa, wai idan mutum ya bayar da abincin da ba shi yake ci ba, to wai ba ta yi ba. To gaskiya wannan magana ba ta tushe bare makama. Mustahabi ne mutum ya bada abu na kololuwa. Abdullahi dan Umar, Allah ya ƙara masa yarda, malamai sun ƙididdige shekara ɗaya ne kadai ya fitar da zakatul fitr da sha'ir, amma ya fitarwa da dabino. Saboda dabino ya fi tsada, kuma mutanen Madina sun fi rajinsa a wannan lokaci. To shi yasa duk abin da zai bayar na mutanen gidansa da bayi da ma mutanen waje duka a dabino yake fitarwa. Domin lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wannan shi ne abin da kullum yake la'akari da shi. To akwai shekarar da ya zamo dabinin ya yi wahala kwarai, sai ya zamo ya bayar a cikin sha'ir. Mun gane wannan. To saboda haka kenan kun ga mu za mu dinga kaddara cewa shinkafa ce kololuwa. Amma za ku binciken likitoci suna ganin fa'idar da take cikin gero da dawa. In an kasa 100 shinkafa ba za ta ɗauki kashe 10 cikin 100 ba. Fa'idar take cikin gero da dawa. Allah mana wannan bai yau da mun rena. Yanzu wallahi wanda zai ji ya ga an yi tuwon dawa wani gida sai ce kai, da gidan Alhaji wani ma tuwon dawa, miya kuka. Wannan abin da kake gani kuma da ba wallahi shi ne cigaba. to akan haka koda a ce kai kana yawan cin shinkafa in ka ba da dawa ba za a ce kai laifi ba ina fata mun gane. Sannan gaba ta hudu, gwargwadon me za a bayar, kamar yadda akwai hadisai a wannan babin wanda Imam Zabiri bai kawo su ba. Akwai hadisin Abdullahi dan Umar cewa an kasance ana bayar da sa'i guda a lokacin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. To wata shekara da yalan alkama ta zo daga Sham, sai kuma Muawiya radiyallahu anhu ya zo aikin Hajji ko Umara, to da ya hau minbari a Madina sai yake cewa ina ganin cewa wannan As-Samra yalan alkaman nan rabin kwanan ta zai yi daidai da kwano na ainihin gama garin alkama, saboda ka ina ganin idan aka fitar da rabin kwanan ta mazakatul fitr ta yi. Abu Sa'id da yake baya jiran ko ta kwana nan take ce to wannan sunnar kace wannan dan akan sunnar manzon Allah. Abinda manzon Allah ya ce a bayar, to mu ba gudu ba da da ba ba canje. Bayan Allah wannan zai nuna maka cewa ashe idan kai tsalle ka dire kace duk wani sabon addini ba ruwanka da shi sai na da ba kai laifi ba. Yanzu wannan sahabi ne yake masahabi magana yake ta wannan sunnar kace dan Allah ina laifinka dan ka ce kai ba za ka yi bid'o'i ba sai abinda manzon Allah ya yi. Ai ba ka da laifi. In yanzu mu sahabbai su da kansu sun ce sai abinda ake a lokacin manzo alaihi salam. To wannan shine abinda wato ainihin Muawiya ambata. Malamai sun kai sun kawo me yasa Muawiya yake ganin ita rabin kwanan As-Samra zai yi daidai da sa'i daya. Wasu suka ce saboda aukinta. Idan ya zamo ainihin an nikata, to za ka ga cewa garinta yana kusan kai da kai daga magarin alkama. To tunda yawan shi ake da akari sun zo kusan kai da kai, in ma akwai tsiraya karanci shi ke ganin ba laifi a bada daga gare ta. Wasu kuma suka ce a'a yayi la'akari ne da tsadarta, ma'ana yanzu yadda za ka iya ganin kaman ka ce shinkafa yar bahu da tamu, sai ga wata akwai wadda za a ce ma kusan muta mun kaman rabin kudin wancan kwano ɗayan ne. To wasu suka ce abin da ya la'akari da shi kenan, ita wata As-Samra tana da tsada sama da gama garin alkama. In mun kaddara kaman yanzu a ce gama garin tana 400 sai to ita kuma wacce ta korora ita As-Samra tana kaman 800. Wasu suka ce wannan shi abin da yayi la'akari da shi. To koma dai menene, duk da akwai malaman da suka tafi akan wannan ra'ayin, Hanafawa sun tafi akan wannan, Sufyan ats-Tsauri ya tafi akan wannan, da sauran ainihin wa'ansu malamai suna ganin babu laifi, amma jumhurin malamai suna ganin cewa a tsaya akan abin da manzo alaihi salatu wassalam ya tsaya akai, ko babu komai, wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mafifici ya shiryawa to ita ce ta manzo alaihi salatu wassalam. Wannan dangane da abin da ya shafi adadin abin da za a bayar kenan. To sai lokaci, lokacin bayarwa an kasa shi kashi uku. Akwai lokacin halacci, akwai lokacin wajibci, akwai lokacin falala. Lokacin halacci ra'ayin mafi yawan malamai shine kafin sallah da kwana ɗaya ko kwana biyu. Akwai maganan kafin sallah da kwana biyu ko uku, to amma ko ukun nan gaskiya ra'ayin kaɗan daga cikin malamai ne. Ra'ayin mafi yawan malamai a wannan babin shine kafin sallah ƙarama da kwana ɗaya ko kwana biyu, saboda hadisai ingantattu sun tabbatar da wannan. Abdullahi bin Umar Allah ƙara masa yadda yake cewa mun kasance muna fitar da ita kafin idi da kwana ɗaya ko biyu. Bal kada ku manta hadisin Abu Hurairah Allah ƙara masa yadda na shedan da ya kama yana zuwa sata. To ai zakatul fitr ce da ake tarawa yake zuwa sata, ma'ana tsakanin wannan kwana ɗaya biyu to shine ainihin shedan yake zuwa ya dan sace wannan abin da aka tara. Saboda haka wannan shine lokaci na ainihin halacci, ya halatta a fitar daga wannan. Akwai ra'ayi shan ra'ayin Hanafawa. Su Hanafawa suna ganin ya halatta a fitar da ita kafin shekara ɗaya ma, kai suka ce kafin shekara biyu ba, sai suka yi kiyasin ta da zakka ta kuɗi, suka ce domin ita zakka a musulunci ya halatta a yi ta ajilinta. Mun ambata a lokacin da muka yi bayani lokacin bayarwa, idan ana da bukata baitul malin musulmi yana da bukatar wato wasu abubuwa, to ya halatta a lokacin imamu ya ce to da Allah masu kuɗi su ajjala mana zakkarsu ta shekara ɗaya ko biyu. Suka ce to tunda waccan zakka ce wannan ma zakka ce, to ya halatta a ajjala ta, a gaggauto da ita ma'ana kafin lokacin a bayar. To amma wannan gaskiya malamai da yawa sun yi wancakali da wannan, suka ce domin ita waccan zakka ta dabbobi ko ta amfanin gona ko ta kuɗi ko ta kadarori, ita ba a rataya ta da wani lokaci muayyani ba, kawai ya danganci yaushe ne wato shekara ta zagayo wajen ka. Wani za ka ga ya fitar da zakkarsa a cikin watan azumi domin kasuwancinsa ko samu kuɗin kasuwancinsa ya fara da watan azumi, wani a cikin wannan watan da muke ciki, wani a watan babban sallah, wani a watan gobe, wa hakaza. Kenan kun ga ita ba a keɓance mata wani lokaci ba, kawai dai ya danganci lokacin da shekara ta zagayo maka. In ma dabbobi ne kaga lokacin da suka cika nisabi shi ne, kawai za ka ce na amfanin gona shi ne wato haƙahu yawma hisabihi. Amma ita wannan an ce zakatul fitr, zakar buɗe baki, zakar azumi azumi. Suka ce to saboda haka kenan dole sai idan ya zamo dab da wannan buɗe baki shi ne halatta a fitar da ita, saboda abinda sahabbai suka kasance suna yi lokacin manzo alaihi salam. Wannan shi ne lokaci na halacci. To a wannan gabar ya kamata mu kalla, tunda an ce hikimar bayar da ita shi ne a wadatar da talakawa daga roƙo da bara a wannan wuni. To idan mutum zai bayar kafin lokacin, ma'ana kafin da kwana ɗaya ko kwana biyu, to ko da abin da yake buƙatar surfe ne da niƙa duk ba matsala. Amma in dai za a bayar domin amfanin shi wanda za a kaiwa, yanzu idan aka ce ƙarfe 8 na safe ko 7 da rabi ka bashi dawa ko masara, kaga dai ba zai cita wannan ba. Yaushe aka je aka surfa, yaushe aka je aka niƙa, tunda ma ba a wayi gari tunanin ma za ta zo matukuna, ballantana ma ita din kayan miya. Shinkafa ce za a yi ma hawan feda, kawai da an zo nan take ma a wanke ta a sa ta ainihin tukunya, a je a nemo wato ainihin ɗan manja da sauransu. Amma ba a yi wadawa hawan feda ko da ita da masara, sai an kintsa sosai. To saboda haka kenan wanda za a buƙaci ɗanyin tanadi da gyara babu wato su ya kamata a ce da farko, amma abinda zai zamo kawai ma daga mazubi sai baki kamar da bino. Kaga wannan in mutum yana fitowa ma ka bashi dan tashi gaban ka sai fara, ba wata matsala. To wannan shine lokaci na halacci. Sai lokacin wajibci, yaushe ne ta wajaba, wannan shine mahallin sabanin malamai. Imam Malik yana da kauli biyu. Kauli da yake cewa tana wajaba lokacin da ranar azumin ƙarshe da aka kai ta faɗi, ma'ana idan watan azumi zai 29 yanzu kamar yanzu rana da ta faɗi, to sai a ce wajibcin zakkar fiddakai ya hau kan mutane. Wannan shine kaulin Maliku na farko da waɗansu malamai. Sannan akwai wani kaulin nasu da yake cewa tana wajaba ne da fitowan alfijirin ranar ƙaramar sallah. To menene fa'idan wannan sabanin? Fa'idan sabanin shine malamai suka ce yana ratayuwa ga mutumin da ya mutu ko kuma wanda ya musulunta ko wanda aka haifa. Kamar yaya? Idan an ɗauki ƙaulin farko da suka ce tana wajaba da faɗuwar ranar azumin ƙarshe da aka kai, to mutumin da ya zamo ya mutu kafin wannan faduwar rana, ma'ana da la'asar sai mutum ya rasu, shi kenan ba za a fitar masa ba, ta riga ta faɗi a kansa don bai shigo lokacin wajibci ba. To amma wanda ya zamo an haife shi kafin faduwar ranar, ko kuma wanda aka haifa afuwan wanda ya musulunta kafin faduwar ranar, wanda aka haifa ko wanda ya musulunta kafin faduwar rana, to shi za mu ce ta wajaba domin ya shigo kafin lokacin wajibci. To amma idan rana ta riga ta faɗi a wannan ƙaulin, to duk mutumin da ya zamo an haife shi a lokacin ko ya musulunta a lokacin ta faɗi, sannan mutumin da ya mutu shi kuma sai an fitar masa, tunda ranar ta riga ta fadi sai da lokacin wajibi ya shigo sannan sai ya mutu to saboda haka kenan shi ma sai an fitar masa to sannan idan mun dauki cewa sai idan alfijiri ya fito to shi ma kamar wannan magana da muka faɗa idan ya zama an haifi mutum kafin fitowar alfijiri ko ya musulunta kafin fitowar alfijiri to za a ce zakatul fitr ta wajaba ainihin a kansa in wanda ya musulunta ne in wanda aka haifa ne ya wajaba a fitar masa sannan idan ya zama mutum ya mutu kafin alfijirin ya fito to shi wannan babu ita a kansa domin lokacin wajibci bai riske shi bai koma ga Allah to idan ya zama kuma sai da gari ya waye gari na wayewa alfijiri ya fito sai aka haifi mutum ko sai ya musulunta ko sai ya zama ainihin ya mutu babu ina fata an gane domin sai da lokacin ya shigo sannan aka haife shi sai da lokacin ya shigo sannan wato ainihin ya musulunta afwan shi wanda ya mutu a lokacin za ta wajaba kansa domin sai da lokacin ya shigo sannan ya mutu ina fata mun gane to wannan shine ainihin fa'idar wannan sabani wannan kenan shine lokacin me shine lokaci na wajibci lokaci na wajibci abinda yasa aka bambanta tsakanin lokacin halacci da na wajibci ta yadda shi lokacin halacci in ka fitar to shikenan zamu ce ya halatta yayi amma shi lokacin wajibci idan ya riga ya shigo to mutumin da yake da shi ba ta riga ta zama wajibi a kansa kamar yadda muka faɗa yanzu rana kafin ta fade idan mutum yana da abinda zai fitar ko kuma kaddara kamar yadda muka ce a dawowa masallacin Idi kafin lokacin mutum yana da dole ne sai ya biya in ka ki bayarwa kuma ko shekara 100 zakai ana nan ana binka bashi kuma in ka bada kamar sauran sadakoki baka samu ladan wanda ya bayar kafin fita masallaci ba ina fata mun gane to sannan abu na gaba za a iya fitarwa dan da yake cikin ciki kuma za a fitar masa ba ra'ayin jumhurin malamai suna ganin cewa ba za a fitarwa dan da yake cikin ciki ba to amma sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana fitarwa hatta dan da yake ciki to cikin sa ya kai wani geji za a fitar suka ce to dole sai ya kai kwana 120 to shi za a gane cewa yau sai shiga suka ce kawai a kinta ta kiyasta akwai matan da su suna ganewa wallahi ba wani tsakanin ba komai kotu za ta iya gane cewa lalle babu shakka ga halin da cikin ta yake domin in ya kai kwana 120 to shine za a ce an kaddara an busa masa rai ma'ana ya riga zama dan adam to sayyidina Usman bin Affan yana fitarwa ciki to sannan idan za a fitarwa cikin wani adadi za a fitar dan zai iya zama wa daya zai iya zama wa biyu za su iya zama wa uku wata mata ta bayi biyar na mutum da za a fitarwa sai a fita a fitar da kololuwa abinda aka fi sani al'ada shine mutum biyu wannan ko hatta malaman gado suna ta kun ga ai ana jinkirta raba gado idan mata mace daya ko mata biyu suna da ciki a kuma iya rabawa a fitar wa cikin to yanzu idan za a zo a fitar wa cikin misali magada suna matse suna so a raba abin nan da aka bari ita wannan matar mukallala ko wannan matan wannan cikin ta wata biyu wannan cikin ta wata uku wannan wata hudu to za a dinga zama a ce duk mutane suna ta bukata sai malama suka ce kawai a raba to ya za a yi su wannan cikin to sai a kaddara na al'ada da aka sani ko sai a kaddara da biyu ne namiji haka za a kaddara in mata uku ne sai a ware kasan mutum shida idan kowace ta haifi ɗaya to sauran sai a sake rarrabawa magada idan kowace ta haifi ya ɗaya mace to kaga kaso hudu ɗaya za a ɗauka na ɗan sauran uku sai a je a sake rarrabawa abin nan to idan wata ta haifi uku fa ko biyu suka haifi uku uku wannan sai an koma an yi lissafi an rarrago kwarai da gaske sai amma ta ce to kai wane da kana murna ka samu kaza to dole yanzu lissafi an bu calculator sai ka rago kaza kai ma sai ka rago kaza kai ma sai ka rago a fitar da aidi ina fata an gane to saboda haka wannan shine amma wannan gaskiya ra'ayin kadan daga cikin malamai ne amma sai na Usman ko ba komai daga cikin wanda aka ce mai koyi da ainihin sunnarsa lokaci na hudu na uku afwan mun faɗi lokacin halacci lokacin wajibi sai lokacin falala shine da safiya kafin tafiya a ainihin idi to wannan shine lokacin falala shi yasa hatta tara wanda sahabbai suke yi idan suka tara kafin idi da kwana ɗaya ko biyu to gari na wayewa za a shiga rabu kafin a je idi duk a ga cewa ainihin mabukata an je an rarraba musu ina fata an gane to kamar yanda bayani ya gabata duk mutumin da yake da iko bai bayar ba to wannan ana bin shi ko da yaushe sannan mutumin da ya zamo shi kuma bai samu hali ba sai bayan dawowa to wannan ta riga ta fade to gaba ta kusan ƙarshe za a fitar da kima ko ba za a fitar da kima ba ma'ana mutum ya fitar da kimar kudi ce to shikenan yanzu mutanen gida na mutum biyar ne kwano biyar ya kamata mu bayar duk kwano daya naira 500 kenan naira 2500 abinda yasa bana so in ambaci sama ka ce fata nake yawa so muke dawo kasa kasa sosai to saboda haka ya halatta yanzu mutum ya dauko waɗannan kuɗin ya ce zai bayar akwai kaɗan daga cikin malamai wanda suke ganin wannan kaman Hanafawa suna ganin cewa za a iya bayarwa dan su daga cikin fatawar Hanafawa suna ganin ma cewa a iya ba da zakatul fitr da ma abincin dabbobi saboda wannan kaulin misali yanzu in ka tashi musamman duk a ga mutanen gari sun wadata to kuma ragunan mutane da awakin suna da karancin abinci to sai a kiyasta shikenan sai a zo a ba da abincin dabbobi to wannan gaskiya duk magana ce wacce take marjuhiya in ma baka sai wato ainihin batsila ba ai a lokacin sahabbai akwai kuɗi amma ba a taba hikai tuwa ko hadisin ƙarya ni dai wanda na karanta a ce an ba da kuɗi ko kima ba a taba yi ba abincin nan dai shi suke bayarwa wanda da yawa yanzu ga akwai irin waɗanda suka je suka yi karatu ƙasashen turai an wanke masu kwakwale har yanzu suna ba da irin wannan fatawoyin wai ai in aka duba yanzu duniyar musulmi fi sabilillahi yadda ake da buƙatar abubuwa ai ya kamata kuɗin nan a fitar da su a sa wani account muna da buƙatar jami'o'i muna da buƙatar asibitoci duk ba za a yi a cikin kuɗin ajihun mutum ba dole sai wannan abin da Allah ya ce a bari shi ake ganin kyashi a sai shi za a yi asibiti a shi za a yi makaranta wannan gaskiya ba daidai bane ba saboda haka ba maganan cewa za a bayar da kima gaba da naban ta ban faɗa ba cewa idan sai da aka dawo masallacin juma'a afwan masallacin idi sannan aka bayar ta zamo kaman sadaka daga cikin sadakoki amma malamai sun yi togaciya suka ce banda mutumin da ya zamo an yi masa sakaci kaman kana wani gari inda kwata-kwata babu ma waɗanda suke da wannan buƙatar sai ka aiko ma wani daga cikin na kusa da kai abokinka ne ɗanka ne ɗan uwanka ne na jini cewa da Allah a sai zakar nan abincin a bayar mun ko kuma ka aiko da abincin ka ce gashi a bayar to idan abincin ka aiko ko kuɗin ka aiko a dai irin wancan lokaci ma da ba wani mobile account da sauransu ko a ce dai mota ta lalace a hanya an zaci za a iso yau gobe a bayar sai zama mota ta lalace a jeji an kwan kaga an wayi gari ranar sallah kafin a iso an dawo daga idi to anan malamai suka ce mutum zai samu cikakkiyar ladarsa domin ba a samu sakaci daga bangarensa ba ko kuma a'a mutumin sai ya zama ko ya manta ko ya so ya aje sai daga baya sai ya tuna bayan an dawo idi ko ba idi da kwana ɗaya ya ɗauko ya bayar to kai dai ana fata kana cikakkiyar ladarka domin ka yi ƙoƙarin ka bayar a daidai lokacin da ake so a bayar abu na ƙarshe a wannan gabai shin suwa za a ba zakatul fitr mun ambata cewa ba dole sai a cikin asnafu samaniya ba kawai ana baiwa wannan alfuqara'u wal masakin kuma daga cikin bambancin ta ma da zakka sananniya ita zakatul fitr za a iya ba wanda shi ma yake da bukata kuma daga baya ya bayar kaga ita zakka ba ka take ba zai yi a ce a baka zakka kuma kai ka bada ta ba amma zakatul fitr mun ambata cewa za a iya baka ita a yau da ka wayi gari baka da shi amma kuma sai ya wuce adadin bukatar ka kai ma to kai ma zaka yi fitowa kanka da matanka da yayanka gurgudan ainihin adadin gidan. To wannan dai a gurguje a takeice shine abin da yake da alaka da zakatul fitr, kuma ina ga saboda yanayin lokaci kila ba za mu shiga kitabul hajj ba, za mu dai takaita a nan mu ce abin da muka yi daidai. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada, abinda kuma kuskure muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren da mu yi. Da ƙarshe da Allah ina so in sanar da ƴan uwa masu halartar karatun mu na ranar Alhamis cewa to ba za mu yi karatun Alhamis ba. Akwai ƴan uwa da muke keɓantaccen karatun Laraba gobe, to su ma dai ina ba su haƙuri kamar yadda nake ina son yi ƙoƙarin yi makin ɗin takardu na ne ɗalibai da gobe da jibi in samu faraga yadda ba za mu yi tsallake wata nan karatun ba, saboda kare da karatun Alhamis da na Laraba duka ba za mu yi su ba sai idan Allah subhanahu wa ta'ala kai mu sati mai zuwa. Amma karatun mu na Asabar yana nan insha Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. To shi wannan mai tambayar farko bayan ya yi sallama da addu'a Allah ya damu ga baki da a cikin addu'ar yace malam menene hukuncin warwarewar alwala a wajen shafar mace. To na sani kun sha jin fatawoyin malamai a kai, to kuma kamar yadda na sha faɗa ita karantarwa ta irin wannan yanayi ba ta kaita ga ɗaliban ilimi ba. Na faɗa a wata munasaba akwai fatawadda ko hukuncin da ko matsalar da lokacin da ya zama ɗalibai ya so ya so suke tattauna ta ko suke karanta ta don suka dudduba maganganun malamai, to za su iya bibiyar dalilai da suka dogara su ɗauki rajihi su tsaya a kai. To amma abinda nake cewa warwarewar alwala yana nan kamar yadda kuka sani idan an taba cikin mace an kasa abubuwa da suke warware alwala gida biyu. Akwai abin da yake bata alwala shi da kansa, akwai abin da shi kuma yana bayuwa zuwa ga bacin alwala. Kun ga shi bacci ba shi bane yake kare alwala, sai dai yana bayuwa zuwa ga abin da zai bata alwala saboda abubuwa guda biyu. Na farko bacci hali ne na rihi ya fito karkashin mutum bai sani ba. Ya zo a hadisi cewa al'ainani wika'us sahi, idanuwa guda biyu su ne maɗaurin dubura. Fa'iza na matil ainan isa talakal wika, idan idanuwa suka yi bacci to wannan ɗaurin sai ya kwance. Kuma mutumin da kila kan rayu a cikin mutane wanda kila kwanta ana ta bacci wuri ɗaya za ga irin wannan abubuwan, ana hira da mutum lafiya ƙalau ku awa ɗaya minti 30 ba za ka je rihi ba, amma da bacci ya ɗauke shi to sai ka ji abubuwa suna faruwa. To kaga bacci ya dawo wannan. Abu na biyu gushewar hankali shi ma yana daga cikin abin da suke karya alwala. To bacci ya ɗauki wannan abubuwan guda biyu, kana bacci hankali babu shi tattare da mutum, sannan kuma wani abu zai iya fita tattare da mutum. To hakanan taɓa jikin mace shi yasa kun ga malamai suka kasa shafar mace gida hudu a taɓa jikinta da nufin jin daɗi. Wannan ɗayan zai ina da reshe an taɓa da nufin jin daɗi ta yiwu a ji daɗin ta yiwu ba a ji ba duk alwala ta warware. Sai kuma a taɓa jikinta ba da nufin jin daɗi ba, kila sartse ta yi mutum zai fitar mata wani abu ta miƙo mutum ya karɓa ya taɓa hannunta, to wannan kaga ba da nufin jin daɗi ba, to sai ya ji daɗin babu alwala, domin wannan mazinna ce ta wani abu ya fito tattare da mutum. Hali na cikin hudun ya taba jikinta ba da nufin jin daɗi ba, bai ji daɗi ba a rasa tsarana. To wannan shine abin da ya kamata mu tsaya a kai. Wannan yake cewa malami ne duk sati idan na zo sallar juma'a ba na samun damar shiga cikin masallaci kasancewa ba na tashi a wurin aiki da wuri, kuma idan na zo ba na yin nafila sai na zauna saboda ban shiga cikin masallaci ba, kuma ina son yin nafila. To Allah gafarta malan lokutan nafilin nan ga sunan, ga salatul duha, ga qiyamul layli, duk ga salloli nan. Abinda zan ce a nan, nan da kace baka tashi wajen aiki da wuri, ɗayan biyu, ko kai kake iko da kanka ko iko ake da kai. Idan kai kake iko da kanka, to sai ka canza, ka riƙa tashi da wurin da zaka je ka samu shiga cikin masallaci nan ke da fina. Idan kuma iko ake da kai, to la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kada kai kokarin da zaka ce ka zo dole sai ka bari ka zo ka samu nafila kuma a faran maka da gari, ya zama farilla tana kokarin jagararka kuma. Saboda haka kawai sai ka yi hakuri, abinda ka samu ran da Allah ya sa ka dace ka zo ka samu shiga ciki ka nafila, ran da kuma baka samu shiga ciki ba ka zo ka zauna. Nafilu suna da yawa, musamman mun nafilar dare ita fi kowace nafila tsada. In so kake kai nafilin da kamar yadda hadisi ya nuna, mafi soyuwar sallah a wajen Allah, idan aka cire sallah ta farilla shine qiyamul layl. To kaga kenan ga wanda take mai kwari sosai, mai falala sosai, sai ka dafafe ta insha Allah ta'ala. Wannan shine to Allah ya saba dace. To shikenan.
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, sallallahu ala nabiyyir karim, assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara haduwa mu a wannan lokaci, sannan kuma muna bada sanarwa cewa a yau insha Allah za a fara sanya karatun tafsiri na malam da yake gabatarwa a masallacin Umar bin Khattab da ke Cibiyar ‘Yan Kifi, wanda yake gabatarwa da ranar Asabar. To yau za a sanya shi a Aminci Radio insha Allah da karfe 8 zuwa karfe 9, sannan kuma za su maimaita shi karfe ranar Lahadi karfe 10 zuwa karfe 11 na rana. To ga wanda yake da dama saurara din sai ya saurara insha Allah. Sannan kuma ga waɗanda suke ba da gudunmawa, muna godiya a gare su, Allah ya saka kowa da khairin sa. Ga waɗanda kuma suke da sha'awar shiga wannan tsari, to kofa dai har yanzu a gude take insha Allah na ƙarshen wata-wata, kowa sai ya ambata abin da zai iya bayarwa insha Allah. Allah ya saka kowa da alkhairi, wassalamu alaikum wa rahmatullah. To ana tuna waɗanda ba su ba da nasu saƙon ba, to har yanzu dai ana karɓa insha Allah.